بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلوات والسلام على عبده ونبيه ورسوله سيدنا مولانا محمد خاتم النبيين وإمام المرسلين، وعلى آله وصحبه والتابعين المنهاج إلى يوم الدين حتى قدمه ومقدار العظيم. ‘yan uwa masu girma, assalamu alaikum warahmatullahi ta'ala barakatuh. Yanda aka faɗa cewa irin wannan daren, wato duk daren Alhamis, wato ranar Laraba da daddare kenan, za a ringa bin littafin nan wanda a can a baya an fara shi kusan shekaru goma ko goma sha ma da suka wuce, amma ba a samu ci gaba da yi ba, wanda la'alla da a ce an ci gaba da yanzu insha Allah ta'ala an kai ƙarshen sa. Amma kuma ba a ci gaba ba, to amma yanzu Allah da muna roƙon Allah yanda za a fara ya zamo mun fara shi cikin taimakon Allah, ya ganar da mu, ya fahimtar da mu, kuma ya ba mu ɗorewa kada a sami yankewa irin wanda aka samu a baya. Dacin la'alla an yi wajen baiti 300 ko sama da haka ma a ciki. To amma yake ganin ko mu koma daga farko, a fara daga farko, saboda la'alla din wancan din ma da aka yi yana da wuya, ba a ɗauka da yawa kamar irin yanda yanzu ake ɗauka ba ko? Illa iyaka a wancan yanda aka yi an yi shi a hankali, har ma akan karanta gaba ɗaya da sauransu. To amma wannan yin da za a yi, yi ne na a gurguje, shi ya sa kamar karatu ne na zuku, cewa bara dai a yi a sauki. In ya so kuma daga baya abinda Allah ya hore, to a dawo. Shi dai wannan waƙe na Baharul Muhid, Shehu Abdullahi ɗan Fodiyo, ɗan uwan Shehu Usman ɗan Fodiyo, shi ya waƙe, wanda a ciki ya waƙe littafin Jalaluddin Suyuti, Jam'ul Jawami, da kuma sharhinsa, wato Hamul Hawani. Ya waƙe sa a baiti 4,200 da wani abu, wanda wannan littafin sai zamo wani gagarumin littafi kafin Shehu Abdullahi ɗan Fodiyo. Da bayan Shehu Abdullahi ɗan Fodiyo, an sami ƴan tsiraru daga malamai da suka waƙe wannan littafin na Jalaluddin Suyuti. Kamar yanda in an bincika wafarsa ta littattafai ko tarihin littattafai da za a ga irin wannan, to amma a gaskiya a iya cewa shi wannan waƙen na Shehu Abdullahi ɗan Fodiyo kamar ɗaya ne sarkar da goma, wato kamar ya dama da yawa daga cikin wanda suke ƙoƙarin haka, saboda irin ilimin da Allah ya bashi da himmar da Allah ya bashi. Kuma zamowar wannan littafin yana cikin littattafan da Yesu ko ya ga masu a wajen ƙarshen rayuwarsa. Yanzu misali, in muka ce bara mu kwatanta wannan littafin da littafin sa Hisnur Rasin wanda ya akan tasiriti, sai mu ga ai Hisnur Rasin ya gama shi tun hijira ta 1216, yanda shi kansa ya faɗa a ƙarshe 1216, ma'ana kenan a sannan ma ba su riga sun hijira ba, don da Shehu Usman da jama'a sun yi hijira ne 1218 Shuraihu 1218, shi ko ya gama Hisnur Rasin 1216, shi ya sa ya rage shekara biyu kafin hijirarsu. To amma wannan Baharul Muhid sai hijira ta 1237 ya gama, shi ya sa bayan ya gama Hisnur Rasin da shekaru 21, wanda ba wai kawai an sami shekaru 21 ba, a wannan shekaru da 21 an yi yaƙe-yaƙe, an yi gumurzu iri daban-daban, an yi yaƙoƙin da yake an yi nasara sosai a kan kafirai, an yi yaƙoƙin da kafirai suke wa musulmi illa ba kaɗan ba, irin su Alwasa, yaƙin Alwasa, irin yaƙin Tsuntsuwa, wanda an kashe musulmi gaggan makaranta ma wajen 2,000 aka kashe a irin wannan. To shi yasa wato wannan littafin ya waƙe shi ne lokacin da yake ya kai ganiyar cikarsa, aƙalla san da ya gama waƙe shi yana da shekaru 57 a duniya, wanda kuma gaba ɗaya bai kai 70 ba, 60 da wani abu ya yi a duniya ya yi wafati. Shi ya sa kenan kamar yana cikin ƙarshen littattafan da yanda za mu gani. To alhamdulillahi ya fara littafin nasa da abinda ake kira bara'atul istihlal, wanda ya kawo sunayen wasu littattafai
na nahawu daban-daban wato wanda biyu ya faɗe su a ciki, wanda kamar wajen yin littafin ya tsaya kula da waɗannan littattafan ne, yasa za mu bi dai da a tsari, inda an ce karatun na zuku za a yi da gaggawa, ana so ya zamo duk zama a ce an samu an yi baiti kamar 40. In an yi baiti 40, kaga in duk shekara za a zama 25 za a samu baiti 2, zuwa shekara 4 kenan da yan kai, in Allah ya raya mu sai ya zamo an zo ƙarshen littafin, in Allah ya raya mu. To shi yasa yake za a yi da sauri a kai, amma wani babban abin nema a nan shi ne insha Allah za a daure a kokaka a sake rubuta littafin, matarin kawai a sake rubuta shi da rubutu irin namu, kuma Allah a taifin ɗinsa ya fito da rubutu irin wanda aka saba irin na gabas, rubutu na ɗari don abu ga saboda littafin kamar da yawa daga littattafan shehu Abdullahi ɗan Fodiyo da ɗan'uwansa da ɗan'uwansa suna fama da wani abu, shi ne yawan kurakurai. Yanzu ka bi akwai shafin da za ka samu kuskure wajen 50 a ciki, to yanzu da irin wannan za a gabatar da littafin a duniya, littafi ne wanda yake ta wani wajen a iya cewa kamar cilo yake, kuma wanda alfaharinmu ne, alfaharin mutanen tukururu ne, yadda ake kiranmu da alfaharin Afirka ta yamma ne. To amma idan ba a sami kyakkyawan bugu ba da Allah da ya za a gabatar da shi ga duniya, har ta san matsayin irin ilimin da mutane malaman ƙasar nan suka baya ko irin himmarsu a wajen ilimi, shi yasa babban abin da littafin yake bukata a yanzu ba irin a ce an samu nufa kyakkyawa wadda ba kurakurai irin wannan a ciki, an san cika ta Allah ce shi kadai. To amma dai in aka kamanta a ce za a samu shafi ɗaya, shafi biyu, shafi uku, ba wani kuskure ma, alhamdulillahi an samu abin da za a yi ado da shi ko, amma abu ya zamo nan kuskure, to da me za a ji. Shi yasa alhamdulillahi za mu fara karanta littafin a gurgurdun sulara mani mai mu bihi nasta'inu, muna neman taimako da Allah, wala hawla wala quwwata illa billahi al-aliyyil azim. Duk irin dabarar dan adam dabarar ba za ta kai masa ba sai in Allah ya taimaka masa, haka duk wani karfi na dan adam karfin ba zai kai masa ba sai in Allah ya taimaka masa. Ubangijin da yake madaukaki mai girma, bala shawul faqihul alim az-zahid Abu Muhammad ibn Muhammad ibn Usman rahimallahu jami'a wa radiya anhu amin, yace shehi malami gwani mai tsantsani shi ne Abu Muhammad Abdullahi dan Muhammad dan Usman, yace Allah ya ji kan gaba ɗayan su, Allah ya yarda da su amin. Alhamdulillah dukkan yabo ya tabbata ga Allah ala tasyili fathi al-aali, Allah da ya hore mana ya sauƙaƙe mana muka ci abokan gaba da yaƙi, Allah ya ƙarfafa musulmi sun ga sun yi nasara akan kafirai, al-mubniyil ladili wanda yake mai wadatarwa ga dukkan mai hankali, haka din ya isa ishara ga mai hankali ya san addinin nan na Allah ne, kuma Allah zai taimaki duk wanda ya tsaya taimakon addini, bil kasari ta fuskar karya kafirai, wala hafali da kaskanta matsayinsu, wa jarul huni da jawo wulaƙanci gare su, wal jazmi fihim da kuma yanke su ko yaushe ana ta yanke su lazimin sukuni, yanke wadda take dole in an yanke su za su shu, wanda aka yanke dan Allah an sare kan dan adam, an sare kan mai rai, to me kuma zai ai ba shi da wani kasa fusko, shi yasa wannan yankewar ta zamo ta lubunci yin kawai ɗinsu lazimin sukuni, sai ma muguni yin nabili a sa kasara a ƙarƙashin yin, akwai lugha ta Larabawa wanda irin wannan suna wanda yake naƙisi wato mantosi akan nasu jarra da kasara zahira, wa raqi ahli millati al-islami da ɗaukaka ma'abuta addinin musulunci, muna gode wa Allah kan yadda ya ɗaukaka ma'abuta addinin musulunci ala siwahu bisa waninsu ahiral ayyami haƙƙi zuwa ƙarshen duniya. An kaga musulmi ba sa wani katabusto su ne ba su riƙe musuluncin ba, amma su riƙe musuluncin dole za su yi katabus, dole duniya za ta je su bi nasgaratul mujahidina ta fuska kafa tutar masu yaƙi da taimakon Allah, dole in ana so a ga taimakon addinin musulunci sai fa an tsaya an yi yaƙi don ɗaukar kalmar Allah. Ba za ta yi kawai da mutane sun ce musulmi ba, su musulmi ne su dinga ganin nasara. Ina asibar nasu an yi farko an yi kulu amina hu la yaftanuna nuna warar mishamlin da ta haɗa taronsu, an haɗa su waje ɗaya inda a maimakon da da suke a rarrabe, da musulmin ƙasar nan suna fama da rarraba saboda suna cikin waɗansu wanda ba musulmi ba wanda sun rarraba su. Akwai wanda ba musulmi ba a ƙasar Gobir, akwai a ƙasar Katsina, akwai a ƙasar Kano, akwai a ƙasar Zaria, akwai a ƙasar Zamfara. To dai wanda wannan ya sa musulmin kamar ba a haɗa suke ba, amma da ya zamo an yi nasara a kan kafiran nan sai ya zamo kamar ƙasar gaba ɗaya ta koma ta musulmi. Fashaduddina, wannan ne ya sa suka ɗaukaka addini. In na hawa ƙasar farkulu ba, me ya kawo haka? Domin sun maida zukatansu wajen Allah. Ba wani abu ne ya sa Allah ya taimaki masu yaƙin nan ba, domin abin da ya kawo haka zukatansu na tare da Allah. Ba ka ce za ka taimaka addinin musulunci, ko za ka yi ilimi, za ka koyar, za ka faɗi gaskiya, amma ba don komai ba, don ka gyara matsayinka, ba wannan ba. A'a, idan wajen Allah za ka yi, Allah kake duba, shi ne izinin hawahu ƙarsara kulkulu ba, domin sun juya zukatansu zuwa ga Allah. Babu abu mai sirrin juhu ba, wannan ya sa suka cika aljihunan aljihunansu daga asirin Allah. Wato Allah ya musu baiwa wadda suka cika duk wata tasirka ta su da wannan baiwa. Mufassalal anwar fil ramain, halin kasancewar wannan asirin na Ubangiji abin rarrabe haskeke-haskekensa ne a zukatansu. Haskeke-haskeke na wannan asiri na Allah ya ratsa ko'ina a cikin zukatansu. Mu'adim al-ashbahi wal nazari, wanda ba shi da makamanci, ba shi da kini, ba wanda za a kwatanta shi da shi, halin kasancewarsa wato ya rasa wanda za a kamanta ko za a ce kininsa ne. Wal basu fil madali'i sa'ida, wato shimfiɗa musu ɗin da aka a cikin mabayyanar haskensu wanda ita ce zukatansu, wanda take masu arziki umdatu, shi ne babban madogararsu. A musulmi na hakika ko yaushe babban abin da yake fi dogara da shi haske na Allah da yake shiga zuciyarsa. Wanda yake sawa damar musulmi na hakika yake ta ƙoƙarin zuciyarta ta zamo a wanke a tsarkake, domin sai ta zamo a wanke, ta zamo a tsarkake, ta zamo a gogen, sannan wannan hasken na Allah zai shiga zuciya. Amma idan ba haka ba da zai haske ya shiga, sai zama kamar jirgi ne na sama da ya zo yana shawaki a iyakar ɗin ba ta tanadi kayan saukar jirgi ba, yadda Allah ya zo a yi sauka ba sai ya soya ba, sai ya soya ya nufi wani wajen. To haka ma shi haske na Allah yake da zuciya ta ɗan adam. Zuciya ta ɗan adam koyaushe kamar iyakar ce wajen sauka na hasken Allah, amma fa sai ta shiri, sai tana da kayan karɓan baƙon da zai sauka, shi ne wannan hasken. Amma ya zama zuciya ta lalace, da haske ne zo ya shawake gaba. Shi yasa shin faɗa mutum ɗin da aka yi a mabayyanarsu ta arziki umdatu, shi ne babban madogararsu bilmi na hilhamida, a cikin baya-baya na Allah wanda suke abin yabo. Fa'arahul ba'ara, sun bayyana wasu a ciki ala tasrihi a fili, wani abu da cikin baya-baya da Allah ya musu sun fito fili sun faɗa. Wal ba'aru, wani abu da cikin baiwar da Allah ya yi musu babbin alkalmihi, abin yana wane bisa nuni, sai dai su wani nuni zuwa gare shi ba tare da sun bayyana ba, wanda yadda aka faɗa karatun da sauri za a yi shi, amma dai misali kamar a irin nan ai akan sami bayi na Allah kamar yanzu misali Sayyidina Umar, mu ɗauki sahabi wanda yake shine nabi a sahabban manzon Allah sallallahu alaihi wasallam, Sayyidina Umar. Kaga ina cikin baiwar da Allah ya masa cewa Allah ya kan tsinkaya da shi abu daga nesa, amma in Allah ya tsinkaya da shi abu daga nesa fitowa fili yake ƙuruƙuru ya faɗa, o Allah ya nuna mun kaza, a'a ba haka yake ba, sai dai zai wani abu wanda zai nuna kamar Allah ya tsinkaya da shi, dai shine mabniyu ala tarwihi, yake hawa ne bisa nuni. Yanzu kamar sannan ya gano za a yi nasara akan musulmi, musulmin da suke ƙarƙashin jagorancin Sariya yana cikin hudu, ba Allah ya nuna masa wannan irin da cewa ya sare su aljabal, ya sare su aljabal, sare ya kai maza kai wajen dutse da rundunarka, kai maza kai kaga wannan wata babace Allah ya masa, amma bai fito fili ya faɗa ba ko, amma dai ya yi nuni zuwa gare ta. Na ga su hanyar da suke bi yin aurehin masaliki daga mafi bayyana hanyoyi خلاصته هي شيء وده تكت تذكرك ومنهج للسالك تفرك ليك تمني صلحه ومنهج للسالك فريدته هي شيء وده تكي غدا ديا با تد تبي فاتت للطالبين ما يسروا جماعه سنما بشريها da yadda take bayyanawa yadda take bayyana laburra shafiya wanda take mai warkarwa bil istishafi da tsuntsu daga gareta ko da Allah fa daga gareta shi yasa dan da diya nuni ne zuwa da tafaita daga tafsiru littafin tafsir na Ibn Malik littafin da ake cewa ai daga baya ba a da littafi na nahwu da ya kai ishi muguni kuma ishara zuwa mugunin labib na Ibn Hisham shi da sai na Ibn Malik ne Ibn Malik ya wafati hijira ta 672 wanda bayan nan da shekaru 36 aka haifi shi ne mugunin labib shi ne Ibn Hisham domin shi an haife shi 706 708 aka haifi shi Ibn Hisham ɗayan shi yasa tsakanin su shekaru 36 tsakanin mutuwar wannan da haihuwar wannan wanda shi ma mugunin labib ake cewa littafi ne tun bayyanarsa da ya gagari malamai ko ya zo da abin da littattafan da suka gabata ba su zo da kamarsa ba mugunin labib kenan yanda Ibn Khaldun malamin tarihi malamin istima yake yabo ga shi Ibn Hisham da himmarsa wajen yin littafi tunan ko dai bil kasari ba wai ishara ne ga littafi ba ishara ne ga alama ta hafara hafara kuma ɗaya daga cikin nau'o'in lirabi jarri shi ma dai wato wanda shine hafarar malaman basra su suke cewa jarra malaman kufa sun fi cewa hafara jazmi kuma shi ma dai bi irabi ne lazim sukuni shi sukuni alama ce ta irabi raf'i li irabi ne nasbi li irabi ne rami alama ce ta irabi izna hawa hunan kuma magana akan shi kansa nahau wanda yake yana da ma'anoni da yawa ma'anonin sa sun kai wajen 8 kalman nahau sarafu shi kuma isara ga tasrifi mufassala isara ga littafin mufassal na zamahashari rama'ir shi ma isara ga wani littafin da rama'ir littafi da shi ma ashbabu wannan zai littafi ne na Sheikh Jalaluddin Suyuti basu shi ma littafi ne da fil madali madali usaida sharhin farida ne da shi kansa mai farida shine Suyuti yayi umda kun shi ma umda littafi ne na nahwu bilmilahi alhamida min nahwu alhamida shi ma sharhi ne da na farida sharhi ne da aka yi wa farida fara gurba ala tasrihi tasrihi sunan littafi ne aka yi na sharhin saboda shi Ibn Hisham ya rubuta wa alfiya ta dan malik sharhi wanda akan kira shi wato aurahul masalik ana kiransa kuma tawrih to shi wannan Khalid al-Athari sai zo yi wa sharhi yasa wannan sa a tasrihu wal ba'u wani a cikin ma'amalin ala tarwihi abin gina wani bisanuni nahajatu shi kuma nahajatu nahaj sunan littafi ne na Suyuti wanda yake sharhi yewa alfiya ta dan malik galibi an musamman mu anan malaman mu na haja suke cewa amma a gabas sun fi cewa bahaja al bahajatul mariya bi sharh al alfiya mu ko nan malaman mu na hajatul mariya akwai dai dan kace nace akan ya asalin sunan yake na hajatu dai ko bahajatu min aurayul masalik aurayul masalik shine wannan littafin sharhin alfiya na shi Ibn Hisham kulasatun ita ce alfiya ta dan malik manhajul salik kuwa sunan sharhin ta na ushmuni sharhin da ushmuni ya mata faridatun alfiya salalu din suyuti katiya to akwai katiya ta Ibn Hajar wanda tana ɗaya daga cikin gaggan littattafan nahwu hatta wanda ita zubi yace ko da yake shi da kansa daga baya ya maida ita wake shi Ibn Hajar akwai kuma katiya wanda ita wake ce ta dan malik wanda take wajen baiti 300,000 bi sharhiha tare da sharhinta kowanne a ciki da kafiya ta dan malik din da kafiya ta dan Ibn Jarir din Ibn al-Hajim din duk an musu sharhi wanda kowanne a cikin su ma shi kansa wanda ya yi littafin ya yi sharhi shi Ibn Malik ya yi wata kafiyar sharhi shima ibnu al-hajib yayi wata fatafi ya sharhi wasu dai malaman misali irin su Shaukani yana cewa dalibi ba zai zama gwani a nahau ba sai fa in ya zama kafiyar nan ta dan hajib tana zuciyarsa tana tare da shi tare da sharhohinta musamman shahir rariyul istirabadi wanda yana cikin gaggan sharhohi kuma yana cikin gaggan littattafai na hau bil irshad shafiya adda tsotsowa irshad kuma ishara ne ga sharhi gajeren sharhi da Abu Hayyan ya rubuta wa tafsir ɗinsa da aka fara faɗa Abu Hayyana a iya cewa a duniya ba a taɓa samun mai sukar ɗan malik irinsa ba amma ko ba a taɓa samun mai ne da hankali ga littattafan ɗan malik ɗin irinsa ba shi ya sa kamar tafsir ɗin nan hasharohi biye musu masa akwai babban sharhi at-tazil wa at-takmil bi sharhi kitab at-tafsir to kuma daga ciki sai ya ɗebo wani abu ya kira shi irtishafur rara me ya ma'ana irtishafur rara tsotsar zuma ko gasar zuma gasar zuma to kuma yadda yawa sharhin yawa alfiya ma ta ɗan malik sharhi to dai ba wanda ya tura mutane ma akan lalle su tsaya su kula da littattafan ɗan malik kamar shi Abu Hayyana wanda Abu Hayyana ɗin nan an haife shi tun Ibn Malik yana da rai tunda abin da yake akwai shi Ibn Malik amincin da ya fi shura shekaru 72 a duniya shi ko Abu Hayyana sai da ya wajen 97 ya daɗe a duniya sai shekara ta 740 da wani abu ya wafati wanda an haife shi tun 640 da wani abu ya sa 90 da wajen wani abu ya kusan cika 100 shi Abu Hayyana Shafiya shi kuma wannan kamar ishara da Shafiya ta dan hajjin ita ma a tafsiri to wannan dai da tafsirin ke nan da ya kawo a wajen guda 20 wanda dai yake nuni zuwa gare su kuma salatu sannan salati na Ubangiji ba assalami tare da aminci alani zani jumlatul anami ya tabbata duk tsarin baki ɗayan halitta halitta gaba ɗaya babu ita kuma ko da ma a ce akwai ta ba ta da tsari manzo Allah sallallahu alaihi wasallam shine tsari shi yasa ko ne a cikin halitta in ba a mai da shi ko ba a koma da manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya to baya kan tsari baya kan tsari duk wani abu a yi shi bisa tsarin manzo Allah shine ya hau tsari amma ya zama ya fita da tsarin manzo sallallahu alaihi wasallam to ba shi da tsari saboda manzo Allah shine tsari na baki ɗayan halitta yana so salatu wa assalamu ala rizani jannatul anani muhammad shi ne annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ni'imatuhu ni'imata ubangiji babba Allah saraka ibadahu fiya wanda ya halitta halitta a ciki alaihim asbaga ya cika ta gare su ya cika ni'imar gare su saraga na sabi shi ne nari asbaga shi kuma wannan shi ne na cikawa wa asbaga alaikum ni'amahu zahiratan wa batina gata lahi lati فقال الناس على فدر الله التي لكن سنجات الله هنا سن من الله السرقة كان سورة البقرة ذي الكلي من ذو صلى الله عليه وسلم شي لت لقى لي أتكل التي يند ذاني ذا أنا نقبع شي الذي أتكلت أخوي لقوجي وجن شدا أخو وجن تقص ما ذاني ذا أخوي لقوجي كما التي تبع أخوي لقوجي إيه لك كل لقوجي شدي أشي لت هو أشي لت ya ana cewa lat ana cewa lati ana cewa lati ana cewa lati a kowane hali a ce lati kamar misali waƙin maulan mu shehu Atiku kaga an alihi lat kamu lat wallati la biye amfani da lugogin biye wa shukuruhu ala ni alihi lat kamu lat wallati la to waƙin da ya akan khilafi ko to zulkali ne waja'izin jawabi ma ba su kalmomi wanda suke takaitattu amma kuma sun tara ma'anoni da yawa wasadi salati da salamun kuma ya tabbata ga sahabban manzon Allah guyusi na lahawani wanda suke mamako namu gizagizai namu masu cike da ruwa maqamat bin nafsi la nirud matuƙar zuciya ta tsaya wato da tunani matakar aka samu tunani a zuciya a araba an hufam tunanin da baki yake bayyanawa matakar zuciya za ta yi tunani tunanin da wani wakacin sai a samu baki ya faɗi wannan tunanin ya fito fini lisani ga wanda yake sauraro wa karraba ya kusata shi wa asta'inuhu ina neman taimakon Allah ala nizami jam'il jawani bisa zan waƙe littafin da ake kira jam'ul jawani al-baligi wanda yake mai matakar fasaha asani madaukaki wanda yake ya samu daukaka ala jami'i kutubil arabiyya na saraki ɗayan littattafai na larabci a iya cewa yadda shi ne littafin suyuɗi yake faɗa gaba ɗaya littattafan duk da aka yi a baya bai ga kamar nasa ba yana faɗa cewa littafin nan na Ibn Malik tafsir wanda da shi ake turare to shi duk abin da ya kawo shi a cikin biyu bisa uku na nasa littafin sannan ya ƙara wajen ɗaya bisa uku wanda yake kamar ƙani kuma ga shi girman nasa littafin asalin jam'ul jawami bai fi biyu bisa uku na shi tafsir ba sai dai wannan magana ce wadda take buƙatar a tsaya a yi dirasarta a yi bincike a kai a gani alada ne cikin al'adiyar su ake ɗaya cikin larabci wa sharhi da sharhin jam'ul jawami al'arid lil maziyya wanda ya tarar da daraja shine wanne hamil hawari kwararar gizagizai a ruwan muhibi wanda yake mai kosarwa mai kewayewa da duk abin da ake bukata a cikin nahau kilahuma dukkanin littattafan guda biyu da jam'ul jawami da hamul hawani lil alimi suyuɗi na malamin da ake masa laƙabi da suyuɗi sai da shi Abdulrahman suyuɗi wanda yake an haife shi hijira ta 849 ya yi wafati hijira ta 911 a shi Shu'ab Lahi ɗan fodiyo ya waƙe da yawa daga littattafan Shehu Usul Jalaluddin suyuɗi ya waƙe da yawa daga littattafan Jalaluddin suyuɗi wanda wannan jam'ul jawami da hamul hawani ya da su littattafan Jalaluddin suyuɗi da ya ɗauka ya waƙe su ma gaba ɗaya wa rubama an kusu amma Shu'ab Lahi ya ce akwai gurare da yawa da na rage wata magana da shi suyuɗi ya kawo sun ga me ya yi ma dalilin kawo ta sai in ga ba za a shafi au an jidu da yawa na kan yi ƙari wata magana da shi suyuɗi bai kawo ba sai in ga to me zai hana a kawo ta ai ta dace a kawo li'illati dan wani dalili wa naili ma yufidu da kuma samun abin da zai fa'idanta da samun fa'ida wannan nakan yi ƙarin dan neman jawo fa'ida ga masu karantawa wa rubbama qaddamtu aw akhartu guri da yawa nakan gabatar da abin da shi Jalaluddin Suyuti sai a can gaba ya faɗa sai in ga ɗauko shi in dawo da shi baya da yawa a wasu guraren nakan jinkirta abin da shi Jalaluddin Suyuti ya faɗa sai in ga abin da ya faɗa a farko bara in kai shi can ƙarshe zai mukutarin don wani abin da ya kunta haka da'in ila mahatarku wanda zai ya jani zuwa abin da na zaɓa wanda shi ma dai wannan magana ce wadda take bukatar a tsaya a yi bincike a kai a tabbatar da ita ya take a faife ko ma'auni na ilimi alhamdulillahi ɗan uwanmu babba Professor Sanani Soshi da aikin da ya ma na doctora ɗinsa akan wannan littafin ne ko to amma abin da yake akwai shine kamar irin wannan bai tsaya fitarwa ba saboda wani abu ma da ya fi damunsa da shi da mashirfin nasa a littafin sai ya zamo kamar ilimin da aka kawo a ciki ya sha kansu ya zamo ba abin da suke sayo jinjina kawai suke ga ilimin sai ko ilimi akwai yaushe in kake tsayawa za ka kai masa jinjina to ba za ka iya gane ya yake ba ai ka ajiye shi ka baza shi a fefe ka ga yake shi ne babban abin nema da a ilimi ko laƙibu wannan littafin ka iya kiransa isawa ruwan suyuɗi don ya ƙunshi wannan littafi na suyuɗi wanda yake mai ƙosarwa wa gairihi da ma wani abu na kawo ma daga wasu littattafan gaskiya a ciki akwai abin da ba daga jam'ul jawami ba ne yanzu farko ba abin da zai kawo nan gaba inda za mu je ba daga jam'ul jawami na suyuɗi ya kawo ba ya kawo ne daga al'ashbah wannan za'ir na suyuɗi libahar mujidi to ka iya kiransa da kogi na nahar wanda yake mai kewayewa ocean ne a ilimin nahar shi ya sa duk yanda ka je za ka samu wa as'alu an-naf'a 'ala ad-dawami ina roƙon Allah ya amfana bihi da wannan littafin 'ala ad-dawami a koyaushe ma taqribin lil afhami haka nake roƙon Allah ya kusanta abinda yake ciki ga fahimtar masu karantawa babban manufa daga yin littafi da mun ai a ƙara matso da ilimi ga su ɗalibai wanda za su karanta ko mun hasiran yati littafin nan na wanda zai zo ya kantacce ala muqaddima bisa muqaddama zan yi muqaddama wanda za ta kunshi shi kansa bayani akan lahamun da alamomin irabi da sauransu kan wani kalmomin da ake irabi da wani ma'a wani irabi wasu ba'atin sannan kuma zan kawo bukari ne su ɗin kusur da littattafai wa hatima sannan zan kawo hatima a cikin hadis shi yasa a nan ma ya bi tsarin Jalaluddin Suyuti ne a jam'ul jawami kamar yadda wannan tsarin shi kansa Jalaluddin Suyuti ya bi a faridarsa tsarin da Jalaluddin Suyuti ya bi a farida wajen tsara littafin to haka ya bi ma shi jam'ul jawami kuma a nan shi ma Shu'a Abdullahi dan fodiyo haka ya bi illa dai iyaka inda ya fada a ko sabban da yakan gabatar ko jinkirta to wannan kenan sai kuma Hatima wanda yake ita ya kawo ta ne akan rubutu ilimin rubutu to an kalamu sai muqaddama bayani akan muqaddama bayani akan gabatar wanda za a yi wa wannan ilimi ko wannan lissafi lintu fahim sautu duk abinda baki ya faɗa duk abin da ya fito daga baki za a kiran sa murya za hakun fuke in ya zama ba harfi wa ma hawahu abin da ya kunshi harfi kuwa lafzuhu shi ake kira lafazi illa nifi idan bai bada ma'ana ba aula in kuwa ya bada ma'ana fa qawlu sai a ce qawli kalmatu ana cewa kalma fi munfarid idan guda ɗaya ne fi rusulataini jumlatu ana kiran sa jumla kuma in ya kai biyu lawlan yufid ko da bai da bada cikakken ma'ana ba wa ma afada in zama ya bada cikakken ma'ana fa kalam ana cewa kiran sa kalam wal kalim fi zi salatiha kalim yana cikin ne kalma ne kalma uku da abu ne ke shi kalma uku to ai iya kiran sa kalim wa faidun marfuzi ba dole sai ya bada fa'ida ba wannan magana da shi sha Allah ya kawo a nan ya shiro ta ne ba daga jam'ul jawami ba ko hamul hawami a daga ashbahu wanda za a nuna da Jalaluddin Suyuti amma kuma maganar tana da gyare-gyare daban-daban saboda misali shi sauti abinda ake kira sauti duk abinda ya fito daga baki duk abinda yake murya sauti ne za a kiransa sauti illa iyaka sautin nan iri biyu ne akwai muryar da yake da haruffa da haruffa kamar misali wani yake ab ko kul kaga wannan aji da haruffa amma akwai wanda yake ba haruffa ko ya irin wannan nishi da sauransu kaga wannan ai ba harafi to idan ya zamo sautin da murya sautin miliyan ta zamo da harafi to ya zamo lafazi amma idan ba harafi to ta zamo sauti kai to amma shi yanda ya kawo yanda shi kansa Jalaluddin Suyuti ya kawo sai ya zamo yanda zai iya rikitarwa ne saboda yanda yake nunawa kamar abin da yake sauti daban lafazi daban alhali abin da yake akwai shi ne lafazi bangare ne na sauti saboda duk abin da baki zai faɗa sauti ne amma in ya zamo da haruffa ne to sannan ya zamo lafazi idan ko ba haruffa to wannan sauti ne kadai shi yasa shi lafazi kamar bangare ne na sauti ba wai akwai taqabuli ne tsakanin su ba kuma cewa kauli daban yanda ya kawo kare sai ke nuna kamar kauli daban da lafazi alhali ba haka abin yake ba shi kuma lafazi ya dau umumi shi lafazi wa kauli wani bangare ne na kauli bangare ne na lafazi amma ba wai muqabilin sa bane yawa shi yasa nan da yake lafzuhu law lam yufid ya fi kamata ya ce ba in lam yufid ba yawa law lam yufid ya fi kamata ya ce aula idan ya bada fa'ida fa qawlu to ya zama qawli kuma lafazi ne kauli ne shi yasa shi kauli kamar bangare ne na lafazi duk lafazi abinda yake harufa ne a iya kiranta sadafazi a koda bai bada ma'ana ba amma ba a cewa kauli sai inda yake ya bada ma'ana eh sai ya bada ma'ana shi yasa anan abinda yake ba ali ne amma sai yake runa kaman muqabili ne eh duk wayannan kamar subset ne shi lafazi kamar subset ne na sauti shi kuma kauli kamar subset ne na lafazi shi yasa tsakanin su ba muqabala bane ehan ba shi shiyanta bane cewa wannan ya dau nuni wannan ya dau hususi ne ya dau kangare ne wato wannan da yake kalma guda ɗaya ne haka ne idan me biye ne to ana cewa jumla shi ma nan da gyara dan yanzu misali in kace wa in kace ar-rajulul qa'im ar-rajulul qa'im ai guda biye ne amma wannan jumla ce ai ba jumla ba
eh
za a ce murakkabi ne tarkibi wasi ko tarkibi na afi ko shi yasa inda ake cewa jumla sai inda yake an samu isnadi eh to za a ce wannan jumla ce daulami fi ko da bai ba da cikakken ma'ana ba yanzu sai kamar in qama zaidu in zaidu ya tashi kaga an samu isnadi saboda an faɗi wanda zai tashi an faɗi tashi an samu isnadi to amma bai ba da cikakken ma'ana ba to kaba wannan za a ce jumla ce shartiyya wa ma afa da kalam amma in ya bada ma'ana cikakkiya to ya zama kalam wannan haka ne ko da yake akwai dan sabani tsakanin malamai cikin cewa duk kalamu jumla ce ko ko dukkan jumla kalamu ce to akwai dai zancen da ya fi shura wanda shi kansa Ibn Hisham a kansa yake shi ne cewa kullu kalamin jumlatun wa la aksa fa laysa kullu jumlatin kala cewa dukkan wani kalam to dole jumla ce ba kalam wanda ba jumla ba amma ba dukkan jumla ce take kalamu ba akan samu jumla wanda ba kalamu ba kamar in qama zaidu in qama zaidu jumla ce ko allazina an'amta alaihim afatiha siratal ladzina an'amta alaihim an'amta alaihim jumla ce jumla mai ce ce jumla silan mausuli ce amma ba kalamu ba ce saboda ita kadai ba ta rada ma'ana wanda take cikakkiya ba wanda take cikakkiya ba shi yasa wannan wato abin da ya kawo wannan anan yana bukatar saki talhisin sa ko gyarawa saboda abin da yake ba'ari sai ya dinga nuna shi kaman muqabili ne sai ya nuna kaman muqabili ne to wannan dama shi dai ne a jabul jawari ko hamu na harari su yi ne kawo shi ba amma ya kawo ne daga an kawo shi dai daga ashbahu wannan zaki to al-kalimat sai bayani akan kalma kalmatu na mufradu qawli mustaqal abinda ake kira kalma a wajen malaman nahwu abinda ake kira kalma a wajen malaman nahwu shine duk wata magana ne ma'ana wato amma wanda bata zabo cikakkiya ba da yake ita kadai ta dauki wannan ma'anar sai dai ma'ana ba cikakkiya ba shine ma'anar istitlal wa ma'ahu manwiyyun ala qawli al-ajam amma fa anan ba a cewa kalma sai in ya zama shi wanda ya fada din yayi ni ya fada shi yasa a musu zancen da yafi girma wato wanda aka yi niyya to shi ma dai a iya daukar sa kamar kalma wanda aka yi niyya wanda bai fito ba amma akwai shi to shi ma a iya daukar sa kalma shi yasa anan in an ce wanda aka yi niyya amma bai fito ba daidai wanda da mun fito wasa ba za su taba yiwuwa bane ko ko wanda akwai yiwuwar ya fito to in an ce shi ma kalma ne Fatiha ta kai kalma nawa? Fatiha ta kai kalmomi nawa? Kaga an ce dai manuyun ba cikin kalimatu alhamdu kalma ce guda daya ba lalle sai mun sa al a matsayin kalma mai zaman kanta ba lillahi kalmomi ne guda biyu sama daga li ga lahi rabbi kalma ce alamin na kalma ce arrahman kalma ce arrahim kalma ce maliki kalma ce yawmi kalma ce dini kalma ce ihidina ihidi kalma ce na kalma ce sirada kalma ce mustaqim ko ina ke tare ko iyaka kalma ce iyaka kalma ce na abudu kalma ce wa kalma ce iyaka kalma ce nasta'in kalma ce ihidi kalma ce na kalma ce sirada kalma ce almustaqim kalma ce sirada kalma ce allazina kalma ce an'am kalma ce ta kalmace alai kalmace him kalmace wairi kalmace almagarur kalmace alai kalmace him kalmace wa kalmace la kalmace walin kalmace amma wannan duk ba manwiyat to manwiyat sun kai guda nawa wanda anan sai dai a kaddara su ba fitowa su kai ba wanda a cikin su akwai wanda daman dole sai dai a kaddara su bayan da za a yi su fito dangane da tsarin da ce da darasi akwai kuma wanda ta yi su fito din amma dai ba a faɗe su ba fatiha za ta kai kamar nawa kar dai a ce a fatiha a faɗi ko a ce an fara faɗuwa a surar da kowa ke karanta ta a kowace raka'a ta sallah ko ina ne na farko yake akwai manwiyi a fatiha manwi a cikin fatiha wanda wannan akwai wani malami maliki da ba da cancan da yin sa ba da nake ba da cancan da yin sa ba bai fi ina nufin bai fi shekara kamar 200 ko mai ba kai 200 ba da mutuwa yawa ga irin wanda sun shekara 700 800 irin sai irin malik din ko wanda sun dade a kanta to ba ai musamman ya littafi akan bismillah min satu tullabi ko wanda a ciki yake bayani akwai sabani tsakanin malamai irin wayannan kalmomin wanda sai dai a kaddara akwai su to su ma a iya cewa suna cikin zancen Allah duk da cewa da yin an zo karanta zancen Allah ba jin su ake an faɗa ba ko ba za a ce suna cikin zancen Allah ba ko akwai nu satu tullabi wanda da ta man samu ma a hakai photocopy din sa ko yawa ga duka iya fito da shi saboda masu neman su ƙara ganin maganar da ya faɗa a wajen da sabanin malamai a kan nan sai su gane ko yanzu ne bayan lillahi wanda yake akwai manwiyi a nan to ina nabiyin yake sai a bayar a kawo zaman da za a yi na gaba ko amma bisa sharaɗin duk wanda bai kawo harsun cikin ɗari ba to ba za a zauna da shi ba ko yawa duk wanda bai kawo harsun cikin ɗari ba ba ce sai an kawo ɗari bisa ɗari ba amma dai sai an gune masu education ba samu lokacin ya sa fasu ba to kamar mai ina misali manwiyi kamar da ni bi fi na hauku a cikin kamar ko wanda yake wannan nan da nan gaba za mu je lazimin istitari ne ko akwai lamiri wanda za a kaddara shi da anta labarin hukun lafi labarin da aka kaddara a zuciya ba hukun lafi ga rubutun domin bai zo a cikin lafazin ba ma'ana abin da ake nufi a nan duk wata magana da wajen a fahimci wajen sai an kaddara amma kuma wannan magana ko wannan kalmar ba ta da mashiga dangane da irabin wajen da abin da ya kamata wannan to wannan ba a sa shi dama a ciki yanzu misali kamar an idina kaga za a kaddara akwai lamiri kamar anta ko to wannan aka ce shi ba yana cikin kalmomi amma yanzu misali kamar min sarin rasuli fa da rasul ta ku zalika sawalat ko kaga an ce min sarin hatiri faratin rasuli amma yanzu nan da hatiri da farati din ai din nahwu wajen yin nahwu wajen ba ba ta amma yanzu idi na hau yana bukatar wannan antan da aka ce da sutiri ne tunda za a ce ihdi fi'ili ne ina fa'ilin fi'ili ne mabniyu li fa'il shi yasa wa aina fa'iluhu za a bukaci a ce ina fa'ilin sa amma kamar wancan kawai za a ce min asari asari murafin ilai murafin ne rasuli murafin ilai shikenan an gama biyan bukatar na hau a wajen shine abin da nan ake nufi a faɗa cewa duk wani lafazi da za a ce ana bukatar sa kafin a ce an biya bukatun nahwu a wajen to wasu malaman suka ce ana lissafa shi a cikin kalmomi amma duk lafazin da ba a bukatar sa kafin a ce an biya bukatun nahwu to ba sai an kaddara shi ba za a lissafa da shi ba shine iskin lamzi gai rubuta ne yamin da kun suba a cikin lafazin warudda shauku kauni ha harfai ne akwai da kace kalma sai ta kai harfi biyu sharadin lafazi ya zama kalma to sai ya kai harfi biyu to amma wannan magana an yi raddin ta billahi da kamar lani na lillahi li din nan an gabatar shi wa kalma ce wal ba'i ko ba ta bismillah bi din nan kalma ce ga ta wannan dai harfa ɗaya ne na hawaye ne da makamancin wannan kamar irin su ka kafa tashbih ya rubu na hawul hadi da aka ce sai abin da aka fada abin da aka rubuta ko abin da ya kamata rubutawa to wannan ya fita baya cikin kalma wajen malaman nahwu tunda su suna duban abin da za a fada rubutun nan in za a fada sai da aka zo fada to ya zama kalma zai iya daukar nan wa kalma amma in ba a zo fada ba to ba za a ce kalma ba ce saboda sannan su ba da nahwu ba su da ta cewa eh suna magana ne wajen in za ka fadi magana ka fada daidai yasa ko in ba ka zo fadar ba maruwansu kalma murakkabi kamar wanda yake murakkabi shi ma ya fita ya fita misali da aka ce qaulun mufradu mufradu qaule to murakkabi ya fita daga kalma zaidu qa'im ba kalma ba kalma bane kalmomi biyu ne zaidu al-tawilu shi ma ba kalma bace kalmomi biyu ce shi yasa murakkabi ba kalma bace sai dai zamo kalma biyu ko fiye da biyu wa harfu ati haka ne harfi na da yake nuna murari'anci ya fita yanzu misali kamar nunin na'budu ko nunin nasta'in wanda yake nuna cewa fi'ilin murari'i ne to yanzu wannan ba a cewa bara a lissafa shi a matsayin kalma na'budu kalma ɗaya ce ba wai za a ce za a ɗau na'is ita kanta kalma ba na'budu a ce kalma ce ya zama kalma biyu a'a na'budu gaba ɗaya kalma ɗaya ce ma ya in nasabi haka nan ya ta nisba yanzu an ce shafi'i nisba ga imamin shafi'i to kalma ɗaya ce ba a ce ai wannan yadda aka ƙara wani lafazi ne ya zama kalma biyu ba ya zama kalma biyu ba wata unsa ta wadda take nuna alamar mace kamar qamat ko qalat qalat duk wannan ba a ce kalma biyu ba ce kalma ɗaya ce qala kalmatani ma'ama bihi arariyu rariyu istirabazi malamin da aka faɗa mai sharhin nan na kafiya wanda aka faɗa cewa sharhin da yayi wa kafiya yana da gaggagan littattafai na nahwu wanda wasu malaman suke cewa yau ɗalibi in ba wannan sharhin ya zamo yana tare da shi ya fahimce shi kyakkyawa fahimta ba ai bai san nahwu ba yayin da sauransa kwarai a nahwu to shi rahiyu istirabazi ya ce irin wannan za a ɗauka a matsayin kalma biyu kamar qamat ya ce qama ɗin iyaka nan kalma ce tare kuma wata kalma za bayani ya yi dogon bayani a kan wannan shi rahiyu istirabazi wannan maganar da ya faɗa ya yi dogon bayani don ya kare ta daman kuma al'adarsa kenan so da yawa yana da tasu fahimtar da takan bambanta da fahimtar da yawa daga malamai amma duk inda ya kawo fahimta tasa wadda ta bambanta da sauran to sai ya tsaya ya yi dogon bayani ya kare kansa a wajen kawo wannan fahimta to na kufin kalami fil lugati ana sakinta a lugga akan kalamu to lugu ana sakin kalimatu fil lugati a lugatil kalami ana nufin kalamu kamar na qur'ani kalla innaha kalimatun huwa qa'iluha ko na hadisin manzo afdaku kalimatin qala ash-sha'iru kalimatul lugati la fi illahi lam yahtiyat da tsarin malaman nahwu ba shi yasa anan malamai suke cewa jamaluddin ibn malik bi alfiya Allah ya yarda da shi ya gama ilmai biyu wanda bai dace ba a alfiyarsa inda yake faɗa cewa ita kalmatu akan sake ta ana nufin kalamu wa kalmatu biha kalamu qadi wa am cewa amma malaman nahwu a ilimin nahwu gaba daya ba a san a sake kalimatu ana nufin kalamu ba a lugha ne aka san a sake kalimatu ana nufin kalamu shi kuma alfiyar da ya ba akan lugha bane akan nahwu ne shi yasa me ya kai shi ya tarewa na dauko istilahi na wani ilimin ya kawo anasa ilimin ai kawai sai akan nasa ilimin gaba ɗaya kalimatu kalimatu ce anahu kalamu kalamu ne anahu ba a kira kalamu kalimatu inde anahu ne amma a lugha wannan ake in a iya to fain alama alam bi hadal la idan ta ce rusa bana wala tuqarib az-zamana balam wala nan balam ne wala tuqarib az-zamana tuqarini nu ala da kisrani wala tuqarib az-zamana ko bata tada zamani ba fasbu ta zama suna ka kalam kamar kalam alqalami ko yaushe kalam kalam ne jiya kalam kalam ne yau kalam kalam ne gobe kalam kalam ne ba wani zamani a ciki aula idan ku ya zama tashi da rubuta ma'ana amma kuma ta hada da zamani fa fi'ilo to sai a ce fi'ili kamar kama kaga ya nuna ya tsaya kuma tsayawar ada ya tsaya ya riga ya tsaya ko ya kuma yana tsayawa ko yana tsayuwa a yanzu ko zai tsaya nan gaba to irin wannan shi ake kira fi'ili wallati bi raymi hal zaini wadda ko sai an hada ta da suna ko fi'ili take nuna ma'anarta aw li jumlatin ko kuma sai an hada ta da jumla harfin to wannan ita ake kira harfi akwai harfa da su da fi da suna ake hada su ko akwai harfa da su da fi da fi'ili ake hada su akwai harfin ma da shi ba a hada shi da suna ko ga fi'ili sai dai a hada shi ga jumla wanda shi wannan akwai wanda shi ko yaushe sai dai a hada shi da jumla fi'iliya ko akwai wanda shi sai dai a hada shi da jumla ismiya zuwa zai kawo misalan wannan waha waha shi harfi ya yi rauni wannan waha din idan da za a tsara rubutu in ba dan rubutu wake ba ne alifin na ƙarshe ya ara za a rubuta saboda ayyahi ma ake cewa a murarin waha yahi amma abin da sai aka rubuta alifin saboda duba wata alifin na biran miha aw la fatin wallati biran miha li bayna aw li jumlatin harfu waha yuhzafu akan shafe akan shafe shi akan shafe shi an qad bayan qad akan shafe fi'ili bayan qad lil ilmi bi dan an san shi misali kamar na baitin nabiga da yake cewa azifata rahulu gaira anna rikabana an gaira anna rikabana lam ma tazul bi rihalina wa ka anqadi yana nufin wa ka anqad zalat aka shafe zalatin saboda an san an san abinda ake nufi la haka nan la kamar wani ya tambaye ka a tsafin la kai tafiya kai to la la ne kake nufi a nan la ustafin ba zan tafiya ba amma aka shafe ustafin din saboda an san shi na'am haka ne aka shafe bayan na'am kamar dai a tambayar da aka yi ma a tusafiru ka iya bada amsa da min na'am nan da kake na'am da kake nufi kana nufin na'am ustafin kwarai zan yi tafiya me yasa ake shafewa lil ilmi bi dan an san shi lil ilmi bi dan an san shi wannan yake sa a gane walaysa minhu zu wadda take mai ma'anar sahibu ba harafi bace sunati wa fauqu haka nan fauqu ita ba sunati lin nabi wajen wanda suke fadakarku ana a gane a wajen ba da ta'arifin harafi an ce abin da sai an hada da wani ma'anarsa za ta fito ko to amma aka nutsu wani wakacin sai a da zo to ashe din ma kamar sai an hada da wani tunda in kace me to mini amma in kace me kudi ko me ilimi ko me mulki ko me sarauta ko me izza ko me sanna ne ma'ana ta fito ashe kenan zo ma sai a ce ya shiga cikin halaci aka ce a'a shi bai shiga cikin halaci ba saboda shi yana yake nuna me din ma'anar ta tsaya da kanta shi yasa ya fita daga ta'arifin harafi tunda shi ta'arifin harafi ma'anarsa gaba ɗaya bata tsaya da kanta ba shi ko wannan ta tsaya da kanta amma dai abinda aka dangana ne gare ta ba a sani ba haka nan fauko akan kaga shi ba ya ce akan yayi ta ba da harafi tunda sai an faɗa akan menene tukun za a gane akan gida akan dutse akan raƙumi ko akan dakali amma dai aka ce fauko din nan ita kanta suna ce saboda tana da ma'ana mustaqilla tana da ma'ana mustaqilla wanda sanan ta bambanta da harafi qawlubni irin gyaran da nake faɗa kaga nan shafin kadai an sami shi gyara da dama ko kilmatuna mufradu kaga bai daurin akan farba qawlin bai daure akan ba nistaqal wa ma'ahu manawiy wa ma'ahu kana sama wa ma'ahu man wayyau alal qawlil ajr to qawlun nahas wani malami daga malaman nahaw bahauddin ibn nahas wanda wajen hijira ta 650 da wani da ya wafata shi ibn nahas yana mu'asiri ne na ibn malik ne alfiya ba shi kadai bane mai suna ibn nahas akwai wasu da suka gabace shi akwai wani ibn nahas din wanda shi wajen 320 ko da 30 ya wafata wanda shi ya yi irabul qur'ani ya wasu littattafai to fadin ibn nahas lahu ma'ana bihi cewa shi harafi yana da ma'ana tasa har kulli ijma'ihim ketawa ne ga abin da malamai suka gama a kansa kafin shi duk malaman nahawu suna cewa harafi ba shi da ma'ana fantabihi ka gane shi ya sa magana ta ibn nahas ba su da madogara kenan wannan a gane da a wajen su malaman nahawu wanda wa'ansu suke musu rade da cewa to ai alittafansu suke yi magana ce al-kalamu ala ma'anil hurufi da aka yi musu ce harafin bai da ma'ana shi a kansa da kaka haka kuma to nuridu bi zamani zata ayyuni muna nufin wanda yake ma'abucin ayyana da muka ce zamani kalmar da take nuna ma'ana tare da zamani za a ce fi'ili to me ake nufi da zamani zamani wanda yake muayyani min mali kamar wanda ya wuce a halin ko na yanzu wa ati ko nan gaba fa atani ka kula da gane wannan wanda aka ce irin wannan ma ai ga ayatu qur'ani ta nuna da huwa baina aidina wa ma halfana wa ma baina zalik wa alamu ilmal yawmi wal amt qablahu walakinni an ilmi ma fi gadin ani to bi asli wari'in ya zama kuwa da isna da asalin yanda aka ajiye shi ina misali kamar sim suna wato yana zuwa ya shirya da asalin ajiyarsa wato idan ya zamo ya haɗu da zamani a asalin ajiyarsa ba a sauyawarsa ba to wannan za a ce suna ne ina misali asabuhu kamar asabuhu shan asubahi abin da ake kira shan asubahi shi yasa asabuhu suna ne saboda tun asalin ajiyarsa damin yana nufin sha idai lokacin asuba ma'akan rari tare da sunan fa'ili kamar arraribu shi ba asalin ajiyarsa ne shi yasa ba fi'ili bane suna ne wal marubi ko sunan maf'uli kamar marubi lizati taqa wannan duk wannan ana kiran jukkuna ne sabuhu ainihin abin da ake sha lokacin asuba rarib wanda ya duka marub wanda aka duka shi yasa nan waɗannan ba fi'ilai bane a'a sunaye ne akwai wasu gagga daga malamai da aka yi daga baya akwai wanda ba a daɗe da yin su ba ma da suka ce gaskiyar lamari shi ne kamar irin al-raribu al-marub sunan sifa dole a fidda shi daga ainihin suna a bashi ma'ana tasa akwai wani malami musamman akan haka ya yi littafi yana da nasa sunan ba fi'ili ba ne ba suna ba ne amma yana da nasa sunan asa af'al za a kiranta fi'ili saboda ne saboda irsil asli da zamani dan tana nuna zamani a asalin asa ya kamata ko ya kusata asal kalmar ladhi amsaytu fihi yakunu wara'ahu farajun qareeb wa ni'ma akada ni'ma fi af'al duban fi'li ne bi'sa hakanan bi'sa kuma dai fi'li ne irsil asli lil bayan lil zamani domin a asalin su an ajiye su ne dan zamani lil bayani saboda bayanin da aka yi a baya ba wani abu ne ya arara gare ka wato ba an sa su bane dan su nuna abu a an sa su ne dan su nuna abu tare da zamani shi yasa ko wannan yasa suka zabo fi'ilai ba sunaye ba to alhamdulillah ko mu kwana anan ba kai 40 din ba amma an kai 38 ko bi kawai muka rage ta ga abin da muka rage da kai na Allah kashi yau ba a cikin arzikin biyu nawa ce kai bai kashi biyu cikin ɗabiyar cikin ɗari ba ko ya gani lahin Allah ya taimaka mana Allah ya mana jagora Allah da dai zaman haka za a ringa yin sa bayan an yi sallar isha ba a wani sallatar akwai wato makasura da aka sa ake yi da ita wadda ita talogati amma a wannan yake ganin za mu ajiye ta a karatun namu ya dan ƙara gaba kaɗan sai a san inda za a sa ta da Allah abin da za a sa wanda ko ƙarin yayin sa bayan an gama zifa kafin isha ko da muke 15 ne wala Allah shi ne ne lagu ƙadarin nada waƙin ƙadarin nada wanda da mai shi na ba na farawa bane amma dai ba na ƙarshe bane ko ko ba na tsakiya bane na sama-sama ne haka ko da can kama a asa a idaliya taso idaliya taso wato kamar middle a shekaru uku ne to shekara ta farko azhariya suke shekara ta biyu su ƙadarin nada shekara ta uku shi su zuwa sannan kuma in sun je siriya sannare shi ne suke sharhin ina kin na alfiya ko aka tsarin amsalin shi shi yasa shi dai ƙadarin nada an waƙe shi ba lamar da suka waƙe shi suna da yawa a kusa ba da daɗewa akwai wani malami mutumin Burtaniya da ya waƙe shi kuma ya kama shekaru 150 ko bai ƙarasa ma haka ba akwai wani malami mutumin Najeriya mutumin na faɗa da wato na faɗa da ya waƙe shi wanda shi wannan malami ne babba ya yi yawo kuma tijjani ne shi ya sa fito da littafin nasa ba kamar ƙara fitowa da gudunmowa da 'yan tijjaniya suka yi a ilimin na hau ne kamar shi ya sa da Allah ko a fito da bayanin ya zama wasu a ɗarin da muwazana kaɗan amma dai zamo shi na annan mutumin na faɗa ɗin na malamin nan da na faɗa za a yi insha Allah ta'ala Allah ya mana jagora Allah ya mana taimako a duka lamura Allah ya saka mu da wata da alheri Allah ya ba mu fahimta alhamdulillah wa salatu wa salamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa sallam.